الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 4 ga watan Sha'ban shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 6 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Al-Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi ne yau, ba laifi ɗan tambayoyi su kan iya gabata. Albani ba a kafa hujja da shi, ana bayani dangane da hadisi in ya inganta shi ko kuma ya raunana shi, kamar yadda ake kafa hujja da sauran dukkan maganganun malamai na hadisi shine. Amma albani ba hujja bane a cikin addini, babu wani wanda yake hujja a cikin addini face manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, maganganunsa da ayyukansa in an tabbata lalle ya inganta daga wajen shi. Kenan karka fahimci cewa ana kafa hujja da shi ne, a'a, a ƙarƙashin hadisi in ya inganta wannan hadisi ana iya cewa albani ya inganta shi. Albani kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi, wanda a wannan karni na ƙarshe babu wani mujaddadi a kan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kawo gudunmuwa ta gaske game da tace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sama da shi. Duk duniyar musulmi ta sallama mishi. Na'am.
Malam, wanda yake cike sallah sai ya kaga tantance ko a cikin mutane. Mana ni shi koyar ce.
Kamar ni?
Amma wanda yake cike sallah sai shi koyar ce.
Kamar kaka shi ko.
Amma yana cike sallah amma ya asara.
Wai mutumin da kokonto ya same shi yana cikin sallah, shin a raka'a ta farko yake ko a ta biyu, iya abinda zai yi sai ya dauke ta a matsayin ta farko, sannan in ya gama sallah zai yi sujada ba'adi. Wannan sujada ba'adi da zai yi ta in har ya tauye wani abu kenan daga cikin sallar shi, wannan za ta zamanto masa ciko. In kuma kasancewar sallah ta cika, wannan kuma kaskanta wato shaidani ne, domin an umarce shi da yin sujada shi yaki. Na'am. Wani yasa ba a farauta a cikin harami? Kenan amsar tambayar ka za ta zo a cikin darasin mu ne insha Allah. Na'am.
Sai da ne magana a kan duk wanda aka ma tambaya haka a halin ya sani sai ki ba da amsa. Allah ya ji mai jari da wuta a ranar kiyama. Cikin kafin ci kamar an ba tambaya ta yi su ya da duka kuna ya sani magana da su.
to hadisin ba yana nihin in an ma tambaya ba ba haka hadisin ba yake hadisin yanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda ya koyi ilimi an gane ko wani ilimi ake nihi a nan ilimi na addini za a masa lizzami lizzami na wuta a ranar kiyama misali jama'a suna bukatar ilimi na addini kana da ilimin sai ka koyi ka ji fitowa ka nuna ka san wannan ilimi ko kuma wani abu wanda ana takaddama akan shi kai ko kana da dalili wanda yake tabbatar da cewa ga gaskiyar al'amarin sai ka koyi wannan ilimi to wannan shine za a ma mutum zani a ranar kiyama kenan kuma koyi ilimin anan in har ya kai matsayin saboda kawai tsabar son zuciya ne ka koyi gaskiya ka ki fitowa ka fada shine kamar yanda Ubangiji subhanahu wata'ala ya tsine ma waɗanda suke koyi gaskiya masu koyi ilimi kamar yanda Allah ya la'anci Yahudu akan haka da duk wanda ya bi sabu wanda ya bi bayan su shine Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladhina tabu min ba'di dhalika wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim Ubangiji ta'ala yace lalle waɗanda suke boye bayanin abinda muka saukar ma manzonmu sallallahu alaihi wasallam min albayyinati na hujjoji waɗanda suke masu gamsarwa Ubangiji ta'ala ya bayyana sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin littattafan da suka gabace alqur'ani at-taura da injila bayani game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan littattafai wato ya fi rana haske a lokacin hantsi sai suka koye waɗannan sifofi suka ki fitowa su fada ma mabiyansu to shine Ubangiji ta'ala yace min ba'di ma an yake cewa min ba'di ma bayyana hu lin-nasi fil kitabi bayan mun bayyana ma wato jama'a wannan gaskiya a cikin littattafan da muka saukar al-alif wallahu anan lil ahad aykil kutub Ubangiji ta'ala yace ulaika yal'anuhumullah waɗannan masu koyi gaskiya su ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke la'antar su ke tsine musu albarka ke nisanta su game da jin kansa sai ce wa ulaika humul wa yal'anuhumul la'inun kuma masu la'anta na mala'iku da mu'minai suna ci gaba da tsine musu har zuwa kiyama dan haka ba ana nihi cewa mas'ala ta addini ba mas'ala ba ake nihi ko mas'alar ce to amma abinda ake nihi kamar misali mutum ya koyi ilimi ana bukatar shi ka san gaskiya gata ana jayayya akan ta kake fitowa ka fada kuma akwai lokacin da koyi ilimi yakan iya zama kamar dole in ya zamanto hankalin jama'a idan ya zamanto hankalin jama'a ba zai iya daukan wannan al'amari kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake banci wasu daga cikin sahabbai da wani ilimi na musamman wanda bai sanar da wasu ba to waɗannan sahabbai lokacin da rayuwa ta zo ƙarshe suka fito fili suka bayyana kamar yanda Mu'adh manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya goye shi a ba kuturin jakin sa manzon Allah sai yake cewa ya Mu'adh shin ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san menene haƙƙin bayi akan ubangijinsu Mu'adh yace Allahu wa rasuluhu alam yace Allah da manzansa sune mafi sani manzo Allah sai yace ma Mu'adh haƙƙin Allah akan bayinsa su kadaita shi a cikin ibada kada su sanya masa abokin tarayya a cikin haƙƙinsa haƙƙin bayi akan ubangijinsu shine Ubangiji ta'ala ba zai azabtar da duk wanda ya mutu baya shirka da shi Mu'adh sai yake cewa afala ubashirun nas ya rasulullahi shin bazan ba mutane labari ba dangane da wannan abinda ka faɗa mun manzo Allah yace masa la tubashirun kada ka ba su labari fayyataki idan ka ba su labari ka ba su wannan albishir sai su dogara akan wannan albishir su daina zagewa a cikin ayyuka na ibada su kasalanci kaga anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Mu'adh cewa ya koyi wannan ilimi da manzon Allah ya sanar da shi, amma ba don komai ba, saboda wata maslaha. Idan aka bayyana, jama'a ba za su zage ba a cikin ayyuka na ibada, sai su tsaya su ce kawai tunda mun tsara kalma ta tauhidi, to shi kenan ba ma ma bukatar cewa sai mun zage a cikin ayyuka. Kenan duk wanda ya kiyaye tauhidi makomar shi aljanna ce. To dan haka Mu'adh lokacin da rayuwarsa ta zo karshe ya fito ya bayyana ma jama'a ta sahabbai cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bance shi da shi na ilimi. Dan haka dai wannan aya asali ta sauka ga Yahudawa, amma hukuncin ayar bai takaita ba a kansu. Duk wanda ya boye ilimi wanda yake na addini a lokacin da ake da bukatar wannan ilimi, to wannan shine akwai jin tsoron zai iya shiga karkashin wannan aya. Ba ana nihin cewa ba, kamar misali a maka tambaya ka kiba da amsa, akwai lokacin da za a maka tambaya ka kiba da amsa, saboda kasancewar shi mai tambayar bai biyo ba hanyar da ya kamata ya yi tambaya. Wai misali, mutumin da yake cikin aikin hajji, idan ya yanke farcinsa akan mantuwa, ya fara yankewa aka tunatar da shi abinda zai yi sai ya dakata, kuma babu komai a kan shi, kamar yadda darasi ne wanda ya gabata. Wato a darasi da ya gabata mun gama babul fidya, wato baban da ke bayani game da wato shine fansa. Idan aka ce fidya shine wato fansa, ko kuma ka ce tara da ake ma mutum akan aikata wani abu wanda bai dace ba a aikata, ko barin wani abu wanda ya zama tilas a aikata. Dan in aka ce alfidiya a wannan babi na haji, malamai suka ce shine ma yajibu bi sababihi, ma yajibu bi sababi tarki wajibi min wajibatil hajj aw fi'li mahdhurin min mahdhuratil ihram, ma yajibu bi sababi tarki wajibi min wajibatil hajj aw fi'li mahdhurin min mahdhuratil ihram. Idan aka ce alfidiya shine abin da ke wajaba akan mai haji a sanadiyar barin wani wajibi daga cikin wajibatul hajj, ko kuma aikata wani abu da aka yi hani daga cikin abubuwan da aka hana mai harami ya aikata. Wanda bayani ya gabata, akwai wasu abubuwa waɗanda ake kiransu mahdhuratul ihram. Mahdhuratul ihram abubuwa ne wanda Allah ya halatta ma bayinsa. To amma da zaran mutum ya dau harami da haji ko umra, waɗannan abubuwa sun haramta a kansa, amma haramci ne wanda yake kayyadadde, yana da lokaci wanda yake kayyadadde. Don haka shine muka yi bayani daga cikin waɗannan abubuwa da aka haramta ma masu harami, akwai abin da yake banta da maza, akwai abin da kuma maza da mata suna tarayya a kan shi. A farko dai akwai sanya tufafi wanda yake dinkakke. Duk tufafi wanda yake dinkakke, wando ko riga, ko da gajeren wando ne ko hula, baya halatta namiji ya sa idan ya dau harami da haji ko umra. Dole ne lokacin da ya zo miƙati zai tsiraita game da dukkan wani tufafi dinkakke, yayi wanka, idan ya gama wanka ya shafa turare a jikinsa, sannan sai ya daura wannan zani. Ba da yafi yakan iya daura wani santira akan wannan zani domin ya zamanto ya rike masa shi, ko ya sanya wani tsumma ya kulle, sannan sai ya yafa mayafi, shi ne ake kiran shi da rida. Wannan wajibi ne, dole ne ya zamanto wato namiji ya tsiraita game da dukkan wani tufafi wanda yake dinkakke. Kaga wannan yake banta da maza. Ita mace kowane nau'i na tufafi za ta iya ɗaukan harami a cikinsa haji ko umra, illa kasancewar tufafin su zamanto tufafi ne wanda shari'a ta yarda da su, kada su zamanto tufafi ne waɗanda suke masu bayyana al'aurarta. An gane ku? kuma kada ya zamanto kenan wani bangare na jikinta wanda Allah ya wajabta mata ta dindibe ya zamanto ya bayyana. Sannan abu na biyu, wato aske gashi. Aske gashi wannan haramun ne ga wanda ya dau harami da haji ko umra. Wannan kuma maza da mata suna tarayya babu bambanci. Duk wani gashi na kowane bangare daga cikin jiki haramun ne ga duk wanda ya dau harami da haji ko umra ya aske. Wanda in ka aske dole zaka bada fidiya, kamar yanda shine hadisin baban wanda malam yazo da shi, hadisin Abdullahi ibn Ma'kin, wanda yake cewa na zauna izuwa wajen Ka'ab ibn Ujra, Allah ya kara masa yadda, wanda kasancewar kulkwata ta addabe shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo ya ga yanda kulkwata take zubowa akan fuskar sa. Manzon Allah yace ai ban yi zaton cewa wato wannan cuta ta kai wannan matuƙa da kai. Manzon Allah yace masa je ka aske kanka. Idan ka aske kan, manzon Allah yace masa kai azumi uku, ko ka ciyar da miskini shida, ko an gane ko ka ciyar da miskini shida, ko kuma wato idan kana da tunkiya shine rago ko tunkiya ko akuya ko dan akuya ka yanka. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa ɗaya daga cikin uku abin da ya dace yayi, wanda shine matsayin fansa game da aske kansa da yayi. Don haka aske gashi haramun ne ga mai haji da umra sai ya kai lokacin da ya yanka hadaya shine ran goma ga wata. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wala ta haliku ru'usa kuma hatta ya buluga hadiyu mahilla. An gane ku kenan. Abinda muke so mu sani na biyu, aske gashi haramun ne ga namiji da mace gaba daya a lokacin da suka dau harami kenan, sai an kai ran goma ga wata, an yi jifa na farko, an yanka hadaya. Idan namiji ne to abinda aka fi so ya aske kansa ko kuma ya yi saisaye, amma yin aske shi ya fi. Idan mace ce ce sai ta hada gashin kanta gaba dayansa ta ba ƴan uwarta mace ko wanda yake muharraminta ya sanya almakashi, wato ya yanki gwalgwadon ita ce almula, shine wannan gaba ta yatsa. An gane ko? In ba zai hadu ba gaba daya kenan, kowane bangare sai ta hada gashin gaba daya, sai a yanki kenan gwalgwadon, wato shine yatsa, gaba ta yatsa shine almula. Abu na uku, wato shine yanke farce. Shi ma a yanke farce namiji da mace suna tarayya akan haka. Baya halatta ga namiji ko mace wanda ya dau harami da haji ko umra ya yanke farcen sa. Abu na hudu, wato shine rufe kai. Haramun ne ga namiji idan ya dau harami da haji ko umra ya rufe kansa, in ma hula ko wani rawani ko wani mayafi ko ma menene. Abu na biyar, wato shine daura aure. Baya halatta namiji idan ya dau harami da haji ko umra a daura masa aure ko ya daura ma kansa aure ko ya daura ma wani, baya halatta. Idan mace ce ce ma baya halatta a daura mata aure. Kenan a wannan na biyar, namiji maza da mata suna tarayya. Abu na shida wato shine shafa turare. Shafa turare shi ma maza da mata suna tarayya a cikinsa. Duk wanda ya dau harami, sawa'an namiji ne ko mace, baya halatta ya shafa turare a jikinsa ko a jikin tufafinsa. Abu na bakwai, wato shine sari itace waɗanda suke na harami ko ciyawa, baya halatta mutum ya, sai dai idan wannan itaciya kamar yadda malamai suka ce in kai ka shuka ba laifi ka kan iya sare ta, ko ya kasance akwai wani abu wanda ya gitta wanda ya zama dole sai an sare itaciyar, ko ciyawa ce baya halatta ka yanka, sai dai in busassa ce, wasu malamai suna ganin ba laifi mutum ya kan iya zuwa ya je yi ko ya saka dabbobinsa su ci. Abu na takwas, wato shine na takwas ne ko? Abu na bakwai muka zara. Yawwa, na takwas, wato shine farauce farauta ta cikin harami. Duk namun farauta wanda yake cikin wannan zagaye na harami, haramun ne mutum ya farauce shi idan ya dau harami da haji ko umra, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, ko kuma ba ma sai na cikin harami ba, gaba daya, sawa'an wanda yake cikin harami ko wanda yake wajen harami. In dai mutum ya dauki harama da haji ko umra, haramun ne ya farauce farauta duk inda take, sawa'an a wajen harami ko a cikin harami. Ita farauta wadda take cikin harami, gama wanda bai dau harami ba, haramun ne ya farauce ta. Dalili wanda yake haramta ma wanda ya dau harami, farauci farauta shine fadar Allah subhanahu wata'ala dake cikin suratul Maida ya ayyuhal ladina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Amma nau'i na farauta wanda ya halatta ga mai harami shine farauta wadda take ta teku ta ruwa, kamar yanda yace uhilla lakum saydul bahri wa ta'amu mata'an lakum wadis sayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum hurma. Abu wanda yake na tara wato shine saduwa kusantar iyali da abin da yake gabatar shi kamar hada jiki da sauransu, wannan duka haramun ne ga wanda ya dau harami da haji ko umra. Idan mutum ya dau harami da haji ko umra idan ya kusanci iyalinsa to hajjin shi ta baci, inda kafin wato mutum ya yi tawaful ifada ne ko bayan ya tsaya a Arafa ne inda ya kusanci iyalinsa to hajji ta baci, dole kuma sai ya rama. To waɗannan su ne ake kiransu mahzuratul ihram. Duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da aka zana to ya tabbatar da cewa ga iya abin da yake kansa na sakamako, duk da cewa dangane da fidiya kin akwai kamar misali rufe kai ko sanya dinkakken tufafi ko shafa turare ko yanke farce ko aske gashi, to wannan shine zaka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa. A farko dai idan kana da rago shi zaka yanka, in babu ko idan baka samu ba ko ka yanka rago ko ka yi azumi uku ko kuma ka ciyar da miskini shida ko wani miskini ka bashi mudu biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya nuna ma Ka'ab ibn Ujra, kuma haka Allah ya faɗa a can kenan cikin suratul Baqara. Ubangiji ta'ala yake cewa faman kana maridan aw bihi adhammi ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Malamai suka ce aw anan litakhir, zabi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba bayansa. Kenan ɗaya daga cikin abubuwan nan guda uku ya zama wajibi a kanka, kai zaka zaba kaga wanda ya fiye maka sauki, in ma yanka rago ko yin azumi uku ko kuma ciyar da miskini shida kowane miskini a bashi wato mudu biyu. Kenan wannan abin da ya shahi mahzuratul ihram ko kuma barin abin da yake wajibi daga cikin wajibatul hajj shine muka yi bayanin cewa akwai daukan harami daga miqati. Dole ne in ka zo miqati anan zaka yi wanka ka saka ihramin ka kai niyya, duk wanda ya ketare miqati ba tare da daukan harami ya bar wajibi dole sai ya bada fidiya. Ko mutumin da wato ya ki kai fadawar rana anan Arafa ga mutumin da ya tsaya a lokacin yini, idan ka ki hakuri ka fito daga cikin zagayen Arafa kafin rana ta fada ka bar wajibi daga cikin wajibatul hajji dole sai ka bada fidiya. Lokacin da aka dawo daga Arafa sai ka kiya da zango a Muzdalifa ka kwana, to wannan kai ma fidiya ta tabbata a kanka. Ko lokacin da mutum ya bar jifa, jifa da ake na ran 10 ga wata ko na 11 ko na 12 ko na 13 ga wanda yake nihin jinkirtawa, to shi ma wannan dole sai ya bada fidiya. Haka nan mutumin da ya bar labbaika Allahumma labbaika gaba daya tun daga farkon daukan haraminsa har zuwa karshe, shi ma dole sai ya bada fidiya. Haka nan mutumin da ya bar kwana a cikin kwanukan mina 11 12 13 to wannan shi ma dole sai ya bada fidiya. Don haka a takeice in aka ce alfidiya kenan shine abin da yake zama wajibi akan alhaji, domin barin wajibi daga cikin wajibobin haji ko kuma domin aikata abin da aka yi hani daga cikin abubuwan da aka hana mai harami. Yau za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babu hurmati Makka. Malam Allah ya ji kansa ke fada cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da al-hurma wato ta birnin Makka. Birnin Makka birni ne wanda yake ma'abucin al-hurma, birni ne wanda yake da daraja, yake da kima da martaba a idanun wato mu'minai, wanda duk wani birni da ka sani a duran kasa to babu birnin da ya kai daraja ta Makka. Hausawa kamar yadda muke faɗa albarkacin kaza wato kadangare yake shan ruwan kasko, wannan daraja ta Makka ta birnin Makka ya samu wannan daraja ne a sanadiyar ɗakin Allah mai alhurma. wanda wannan daki shine farkon dakin da aka dora foundation din shi a ban kasa domin a nufaci wannan daki da sunan bauta ma Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yadda Allah ke cewa inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alami fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Ubangiji ta'ala yake cewa lalle farkon wato daki da aka azama jama'a domin nufatarsa domin bauta ma Ubangiji subhanahu wataala a ban kasa, Ubangiji ta'ala yace lallazi bi bakka shine dakin da ke birnin Bakka. Wannan suna ne daga cikin sunayen Makka, kamar yadda Allah ya ambace ta da wannan suna Bakka. Malamai suka ce an ambace ta da Bakka, suka ce an ciro shi ne daga Al-Bukha, domin duk mumini idan ya tunkari wannan wuri to zuciyarsa sai ta karaya, hawaye zai zuba. Wannan kuma abu ne wanda yake mushahad mafi yawa haka ne, ko kuma ya zamanto kamar yadda wasu malamai suka ce an ambace ta ne da sunan Bakka, li'annaha tabukku a'naqal jabarira, domin duk wasu waɗanda suke kangarari masu tsaurin kai yan ta'adda ba za su taba dauro damara ta yake su kawo ma Makka face sai Ubangiji subhanahu wataala ya ruguza su. Dan haka ita Makka an ambace ta Bakka domin tana rike wuyayen duk wasu mutanen banza waɗanda suke nihin yada ta'addanci a birnin Makka. Shine Ubangiji ta'ala yace kuma daki ne wanda yake ma'abucin albarka, wannan mansubu ne alal hal mubarakan halinsa, wato daki ne wanda yake ma'abucin albarka. Na daga cikin albarka ta wannan daki in kai sallah daya matsayin sallah 1000 take a duk inda kai sallah a ban kasa. Sai yace wahudan, kuma wannan daki halinsa shiryasuwa ne lil adamina, wato ga mutum da aljan. An gane ku, mutum da aljan Ubangiji subhanahu wataala ya aza wannan daki domin wannan daki ya zame mana sababi ne wanda yake na samun shiriya. Don haka wannan shi birnin Makka wato bai gushe ba, wato birni ne wanda yake mai daraja mai kima abin girmamawa, har sai an kai lokacin da zamani yake gurbacewa imani ya gushe daga cikin zukatan jama'a, shine gabda alkiyama. Gabda alkiyama wato babu waɗanda za su kasance a ban kasa face waɗanda suke malalata, imani zai yi gushe daga cikin zukatan jama'a. A wannan lokaci ne za a samu wani dan ta'adda wanda kuma zai taso da shi da jama'arsa ta kanas daga birnin Habasha, ita ce Ethiopia. Za su je wannan daki za su ruguza shi da diga burgi ɗaya bayan ɗaya, za su rushe Ka'aba gaba ɗaya sai sun tumbuke daki. Wannan yana ɗaya daga cikin alamu waɗanda suke na tashin alkiyama, amma fa ba manyan ba guda tara. Shi kuma wannan wato zai kasance ne gabda alkiyama, wannan wanda zai rushe Ka'aba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya bada sifar shi ɗaya bayan ɗaya, kuma ya bada labarin ga daga inda zai taso daga kasar Habasha. To za mu gane cewa kenan wannan daki ba zai gushe ba a matsayin daki ne wanda yake ma'abucin albarka. Makka ba za ta gushe ba, gari ne wanda yake mai daraja, wato har izuwa gabda alkiyama kenan matukar addinin Allah yana nan. To kasancewar Makka ba za ta gushe ba akan wannan matsayi, don haka Ubangiji ta'ala ya maida wannan daki wuri ne wanda yake masabatan linnasi wa amna, wuri ne na kai kawon jama'a, kuma wuri ne wanda yake amintacce. Girmama wato birnin Makka abu ne wanda wato Larabawa sun gaje shi ta hanyar addinin Annabi Ibrahimu alayhi salam da ɗansa Isma'il. Don haka kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Larabawa duk inda suke daga sassanin duniya kudu da arewa gabas da yamma wato suna zuwa wannan daki domin ziyarar shi, su yi wannan ibada mai sunan Hajji ko Umra. An gane ku, abu ne wanda sun gaje shi tun daga wato Annabi Ibrahimu alayhi salam da ɗansa Isma'il. wanda abin da yake ƙara tabbatar mana da haka kafin Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su suna yin hajji illa kasancewar ibadar ce ba sa tacewa ga Ubangiji subhanahu wata'ala sai sun sarrafa ga wasu halitta daga cikin halittun sa ma'ana sai sun yi shirka a cikin ta kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan an zo ana haji sai ya ji su suna cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka illa sharikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak idan suka ce labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik manzon Allah sai ya ringa cewa kafa kafa ma'ana ya isa ya isa su kuma sai su ce illa sharikan huwa laka wato wai sai dai wani abokin tarayya naka tamlikuhu wa ma malaka wanda kai kake da mallakar shi da duk abin da ya mallaka dan haka kenan abinda muke so mu sani su kansu larabawa kafin turo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna girmama wannan daki suna yin hajji dan haka musulunci da yazo wato sai ya kara ma wannan daki daraja wato da kima an gane ko ya kara ma wannan daki martaba da kima don haka Ubangiji ta'ala sai ya maida wannan daki ya zamanto daki ne wanda yake amintacce a sanadiyar addu'a ta Annabi Ibrahim alayhi salam da yake cewa rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlihi minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir don haka kenan Ubangiji ta'ala sai ya maida wannan daki daki ne amintacce wanda jama'a na amuntuwa akan jinanansu da dukiyarsu balma da duk itacen da suke cikin wannan zagaye da duk farautar da take cikin wannan zagaye ita ma ta amuntu kamar yanda karin bayani zai zo akan haka al hadithu li 20 ba'da al 200 ana abi shuraihi na kulayd ibn amr ila kuzai ila adawi radiyallahu anhu أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم لغد من يوم الفتح فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب فقيل لأبي شريح ماذا قال لك قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح إن الحرم لا يؤذ آسيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة الخربة بالخاء المؤجمة والراء المهملة هي الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة وأصلها في سرقة الإبل قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة وتمالا يشبه ده حديث أبو شريح واندا يشهر دوانا كناية أما سونان سشيني خويلد Khuwailid lafazin Khuwailid wato suna ne wanda yake musaggar min Khalid idan kace Khalid idan kana so kace dan karaman Khalid sai kace Khuwailid kamar yanda in kace Umar idan kana so kace dan karamin Umar sai kace Umayr Umayr kamar yanda in kace Salim sai kace Sulaim kamar jund sai ka ce junaid to shine yace ana abi shuraih kulayd ibn amr ibn al-khuzai wato shine kuwaid ibn amr al-khuzai al-adawi Allah ya karra masa yadda ke fada cewa annahu qala li amr ibn sa'id ibn al-as wato abu shuraih ya fada ga amr ibn sa'id ibn al-as wa huwa yab'athu al-bu'utha ila makkah a lokacin da wato yake aika rundunoni na yaki zuwa birnin Makka domin yakar Abdullahi dan Zubair kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba wane ne shi wannan wanda ya tana da waɗannan runduna yake aikawa birnin Makka domin yakar wato Abdullahi dan Zubair shine a lokacin nan Abu Shuraih sai yake ce masa izalli ayyuhal amir yace ranka ya dade yace izini nake nema an gane ko a farko ya tura an nema masa izini a wajen wannan shugaba domin ya gana da shi lokacin da aka bashi izinin ya shigo da ya shigo wajen sa sai yake cewa izalli ayyuhal amir yace ranka ya dade izini nake nema an uhaddithaka qawlan domin na baka labarin wata fada qama bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala gadami yawmil fath wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya a cikin mu ya fadi wannan fada washe garin cin makka da yaki yace izini nake nema a wajen karinka ya dade domin na baka labarin abinda manzon Allah ya fada mana washe garin cin makka da yaki wannan yana nuna mana neman ladabi a wajen dukkan wani shugaba idan kana buƙatar wato zaka tattauna da shi ka nemi izinin magana a wajen duk wani mutum wanda yake mai daraja idan zaka yi magana a wajen sa Abu Shuraih sai ce masa fa sami'athu uznaya wannan fada da zan fada maka wato kunnuwana sun jita ba wani labari bane ba aka ba da kunnina naji wa wa'ahu qalbi yace kuma zuciyata yace ta kiyaye wannan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana anan zamu dau darasi mu kara tabbatar da cewa shi hankali a zuciya yake ba a cikin kwakwalwa ba yake kamar yanda wato Bature ya tafi akan haka a iya binciken Bature shi yana ganin cewa hankali na dan adam a cikin kwakwalwarsa yake amma a shari'a alqur'ani da sunna abinda suka tabbatar mana mahallin inda hankali yake a jikin dan adam a cikin zuciya yake kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa a cikin suratul hajji awalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur ubangiji ta'ala yace shin ba sa tafiya a ban kasa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha zukata waɗanda za su ringa hankalta abinda zai ji yazo wato ta kasance gare su kaga anan ashahidu chai fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha ya zamanto suna da zukatan da za su ringa hankalta su ringa daukan izina to dan haka anan shine yace wa wa'ahu qalbi yace zuciyata wato ta kiyaye wannan abu ma'ana na haddace shi sai yace wa absarathu aynahi na takallama bi yace kuma idanuna sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake bada wannan labari dan kar ka yi tsammanin cewa ko ta bayan fage ne ta bayan shamaki ne sauti ne yake kai mu a'a domin kasancewar duk lokacin da idanka yana ganin abu kunnuwanka yana ji to ka fi kiyayewa menene fa'idar wato shi Abu Shuraih da yake fada ma shugaba waɗannan kalimomi yake nuna masa cewa wannan labari da zan fada maka kasancewar kunnena ya ji zuciyata ta kiyaye kuma idona ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da yake wannan magana kenan dan kada ya samu wani shaku ya tabbata cewa tabbas ya ji wannan magana sai ya ce annahu hamidallaha yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai fada mana wannan fada farko manzon Allah yayi godiya ga ubangijinsa wa athna alaihi kuma ya kyautata masa yabo ladabi daga cikin ladabba na khutuba kenan. Idan mutum zai fara khutuba ko zai yi wa'azi, to abu na farko abinda ake bukata yayi godiya ga Ubangiji subhanahu wataala, ya kyautata masa yabo, ya bani ya dace da shi, yayi salati ga manzansa. Thumma qala, sannan sai manzon Allah ya ce da mu, inna makkata, lalle wato shi birnin Makka, harramaha Allahu ta'ala, Ubangiji ta'ala shi ne ya ba garin alhurma, walam yuharrimha an-nas, ba mutane bane suka maida Makka ta zamanto harami. Ubangiji ta'ala da kanshi ne ya maida Makka ta zamanto harami, ya ba ta wannan alhurma. Walam yuharrimha an-nas, ba mutane bane suka maida ta harami, suka ba ta wannan alhurma. Wanda kasancewar a nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana musu matsayin Makka Allah ne ya maida ta harami. Sabani su a jahiliya, idan sarki ya kasaita, to bangaren garin shi yana iya maida shi harami, sai ya ce ba wanda ya isa ya shiga daga wuri kaza zuwa kaza, harami ne wanda yake na sarki. Kamar yanda akwai daga cikin Banu Tabli, wanda kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa, akwai shugabansu wanda ake kiran shi Kulayb ibn Rabi'a, wanda Kulayb idan damuna ta yi ruwa ya sauka, ciyawa ta fito, sai ya yanki katon daji, sai ya saka kuikuyen kare a cikin dajin. Idan wannan kare ya yi haushi kudu da arewa, gabas da yamma, iya inda haushinsa ya kai, to gaba ɗaya wannan haramin shi ne. Ba wanda ya isa ya saka dabbar shi ta yi kiwo a nan, kuma ba wanda ya isa ya shigo ya farauce farauta a nan. Idan ka sake ka shigo ko ka sayo dabbar ka, to an yi ban da kai. An gane, to haka suke da irin waɗannan abubuwa na mutum ya maida cewa wuri haraminsa ne. To don haka a nan manzon Allah sai ya ce garin Makka Allah ne ya maida shi ma'abucin alhurma, walam yuharrimha an-nas, yace amma ba mutane bane suka maida garin ya zama harami. To akwai hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa inna ibrahima harrama makka wa da'a li ahliha wa inni harramtu almadina wa da'awtu li ahliha bi dhifai ma da'a bihi ibrahimu li ahli makka aw kama qala. Manzon Allah yake cewa lalle ibrahimu alaihi salam, wato shi ya maida Makka ta zamanto harami, manzon Allah ya ce dan haka ni ma Makka na maida ta harami. Kuma annabi Ibrahimu ya ma ɗan Makka addu'a cewa Allah ya albarkace su, da ya ce warzuquhum minas samarati la'allahum yashkurun. Manzon Allah ya ce ɗan Makka ya ce ni ma na musu addu'a, linkin addu'ar da Ibrahim, wannan ɗan Madina, manzon Allah ya ce na musu addu'a, linkin addu'ar da annabi Ibrahimu ya ma ɗan Makka. To anan ya ce annabi Ibrahima shi ya maida Makka ta zamanto harami. Nan ko anan manzon Allah ya ce inna makkata harramaha Allahu ta'ala wa lam yuharrimha an-nas, Makka Allah ne ya maida ta harami, ba mutane bane suka maida ta harami, tare da cewa Ibrahimu alaihi salam yana daga cikin jumlar mutane. Abinda muke so mu sani, Ibrahimu alaihi salam da waɗanda suka gabace shi na manzanni, da waɗanda suka biyo bayan shi har aka zo kan cikamakin manzanni, manzannin Allah ba su da nasu. Duk abinda suka ce a yi ko suka ce a bari, sako ne suke isarwa a madadin Ubangijinsu. Ibrahimu alaihi salam ba a karan kanshi bane ya maida Makka ta zamanto harami, Ubangiji ta'ala shi ya maida Makka ta zama harami. Shi iya abinda yake kan annabi Ibrahimu shi ne isar da sako. An gane ku? Isar da sako ne. Shine sai ya ce fala ya hillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, wato manzon Allah ya ce baya halatta ga duk mutumin da ke imani da Allah da ranar kiyama, ay yasfika biha dama, wato ya zubar da jini a birnin Makka a cikin harami. Duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama, to baya halatta ya zubar da jinin wani a cikin harami. Wala ya abida biha shajara, kuma ba zai saru wata itaciya daga cikin itaci, ko da itaciya ce mai kaya, bai ya halatta ka sare ta. Sai ya ce fa in ahadun tarakhasa bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, idan har wani wato ya taso yana ganin halacci yaki a birnin Makka, a sanadiyar wato yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a birnin Makka shine yace fa in tarakhasa fa in ahadun tarakhasa bi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace in har aka samu wani yayi bugun gaba yana ganin halaccin yaki a birnin Makka a sababin yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi manzon Allah yace fa kudu ku fada masa inna Allah qad azina li rasulihi kuce masa shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga Makka da yaki ubangijin sa ne ya bashi izinin ya shiga Makka da yaki kamar yanda Allah yace wa anta hillum bi hadzal balad walam ya'zallakum to kai ko waye baka izinin cewa ka je kai manzon Allah yace in wani yana ganin halaccin wai ya halatta mutum ya shiga Makka da yaki ya zubar da jini a sanadiyar manzon Allah ya shiga Makka da yaki manzon Allah ya lakanta mana hujjar da zamu bashi sai mu ce masa mun ji kai kana ganin ya halatta a fada Makka da yaki to mu ba ma ganin halaccin haka menene hujjar mu domin shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya shiga Makka da yaki baka da hujja ana domin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya bashi izini na cewa ya fada Makka da yaki walam ya azallakum ku kuma bai baku izini ba sai ya ce wa inna ma azina li sa'atan min nahar maza Allah ya ce kusan da cewa ni ma izinin da aka bani ba wani izini bane ba wanda yake sakakke izini ne wanda yake kayyadadde wa inna ma azina li lalle ubangiji na ya bani izinin sa'atan min nahar ma'ana wani dan lokaci ne daga cikin yini Allah ya halitta masa an gane ku daga bayan gushewar rana ne zuwa la'asar ubangiji ta'ala ya halitta masa wannan lokaci ya shiga Makka da yaki dan lokaci ne sa'a ce wanda take takaitacciya ba duka yinin bane ba ma aka bashi ma'ana wata sa'a ce daga gushewar rana zuwa wajen la'asar Allah ya halitta masa cewa ya shiga Makka da yaki a wannan dan lokaci kuma Allah ya bashi galaba ya ci yaki sai ya ce wa qad adat hurmatu hal yawma manzon Allah ya ce tabbas alhurma ta Makka a yau manzon Allah ya ce ta dawo ma'ana a washe garin da yake kudu barfa ya ce alhurma ta Makka manzon Allah ya ce a yau ta dawo ka hurmati habil ams kamar alhurmar ta jiya yanda kuka san a jiya Makka gari ne mai alhurma to alhurman nan yau ma ta dawo manzon Allah sai ya ce fal yuballighi shahidul ga'iba manzon Allah ya ce wanda yake halartacce a wannan lokaci manzon Allah ya ce ya isar ma duk wani wanda yake fakakke an gane ku ma'ana duk wanda yake nan kenan ya ji abin nan da na faɗa manzon Allah ya ce ya isar ma wanda bai bayyana faqila li abi shuraih sai aka faɗa ga abu shuraih bayan ya fito daga wajen shi wannan sarki aka ce masa ma qala laka me ya baka na amsa lokacin da ka faɗa masa haka qala sai abu shuraih yace abinda yace mun ana a alamu bi zalika minka ya abu shuraih yace ya kai abu shuraih yace fa ni fa nafi ka sanin haka nafi ka sanin cewa Makka gari ne mai alhurma ka ji fa rashin kunya sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yake fada ma cewa wai yafi shi sanin wato wai yanda Makka take da alhurma yafi shi sanin wannan abinda yake ba shi labari wanda yake bashi wata hujja wanda hujjar da yake badawa ra'ayin shi ne da san zuciyar shi wanda yake ce masa innal harama shi harami la yu'izu asiyan ai baya bada tsaro da kariya ga wanda yake mai sako wala farran bidamin ko wanda ya gudo da jinin wani yazo harami ya faki wala farran bi khariba ko wanda ya gudo da kayan sata ya faki harami baya bashi kariya wanda jumhurin malamai gaba ɗaya sun tafi akan duk mutumin da yayi laifi yazo ya fake a cikin harami bayya halatta a zo a zubar da jinin shi koda kisan kai yayi ko sata yayi anan ba za a zo a wannan iya abinda za a yi za a sa masa takunkumi a matsa masa lamba sai ya kai lokacin da ya fita daga cikin harami sannan abinda ya dace a zartan masa amma duk wanda yazo ko laifi mutum yayi in ya shigo cikin harami to nan ya tsira sai dai za a bi wasu hanyoyi yadda za a takura masa a matsa mishi idan ya sake ya fita to shi kenan abin da ya dace sai a zartan mishi da shi shine yace wala faran bi kariba, ko wanda ya gudu wato da kayan sata ya fake a harami. Abinda ake nihi da kariba shine anan malam yace al-khiyana, ma'ana wanda yayi haɗinci. An gane ku? Wanda dai asalin kalima ta al-khariba shine sata, amma satar ta kebanta da sata ta raƙuma, don haka larabawa sai suka fada da wannan lafazi suke amfani da shi akan duk wani abu da aka sata, suke kiran shi da al-khariba. To don haka a jumulce wannan hadisi iya bayanin sa a lokacin da Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah ya kara masa yadda, ya riki wato alkawali ga ɗansa Yazid. An gane ku? Jama'a suka masa mubaya'a akan cewa sun yarda a matsayin cewa shine matsayin khalifa. To sai aka samu wasu jama'a basu yarda ba, basu amince ba. An gane ku? Lokacin da kenan shi Yazid ibn Muawiya ya zamanto shine khalifa, ya gaji mahaifinsa Muawiya ibn Abi Sufyan. Sai aka samu wasu jama'a daga cikin sahabbai basu yarda da khalifancin shi ba, shi wannan Yazid. Daga cikin su akwai Abdullahi ibn Zubair, jikan Abubakar, wanda dane na Asma'u, kuma dane na Zubair ibn al-Awwa, wanda shi Abdullahi ibn Zubair yana daga cikin kankana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana daga cikin yara na sahabbai. Sun ya nuna rashin yarda shi da amincewarsa. A lokacin nan shi Abdullahi ibn Zubair wato sai ya koma cikin harami na Makka, sai ya fake da ƴan Makka da sauran jama'a waɗanda suke zagayanta, sai suka yi mubaya'a suka ce su a iya yarda su da amincewarsu, wato Abdullahi ibn Zubair shine khalifa, shine shugaba. A lokacin nan shi Yazid ibn Muawiya wato sai ya umarci gwamnansa wanda yake birnin Madina, shine kenan Amr ibn Yazid ibn al-As al-Ashdab. An gane ku? Amr ibn Yazid ibn al-As, wanda ana masa lakabi da al-Ashdab, wanda a wannan lokaci shine gwamna a birnin Madina. Kenan shi wannan khalifa Yazid sai ya umarce shi akan cewa ya shirya runduna ta yaki, daga nan Madina ya aika su can Makka domin su je su yaki Abdullahi ibn Zubair, su je su yaki shi, ko kuma ya ba da kai ya zo ya yi mubaya'a ya yarda da cewa ni shugaba ne. A lokacin da shi Amr ibn Yazid ya yi niyyar kenan aika waɗannan runduna ta yaki Makka domin a je a yaki Abdullahi ibn Zubair, kamar yadda wato shugaban shi ya bashi umarni akan haka. To a lokacin nan ne shi wannan sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Shuraih sai ya zo domin ya yi masa nasiha, ya nuna masa cewa abin da yake nihin yi fa bai dace ba. To tare da cewa shi wanda za a ma nasiha yana ganin cewa shi wata tsiya ne, shi shugaba ne, to don haka shi kuma duk wanda yake ganin a karan kanshi cewa shi wata tsiya ne, shi mai daraja ne, to ya kamata idan za a tunkare shi a biyo ta lalima ta hanyoyi waɗanda suke masu sauƙi, domin abinda za a gabatar masa na nasiha ya samu shiga, a tila masa ƙasa kamar yadda yake buƙata. Don haka Ubangiji Ta'ala ya karantar da Annabi Musa da ɗan uwansa Harun cewa kada su je ma Fir'auna gatse-gatse haka su bi shi da lalima. Ubangiji Ta'ala ya ce izhaba ila Fir'auna innahu qaga fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Don haka duk wani wanda yake ganin shi shugaba ne mai daraja ne, idan za ka gabace shi da nasiha a matsayinka na mai kira zuwa ga addinin Allah, ka tila masa ƙasa kamar yadda yake buƙatar a tila masa, ka biyo ta hanyoyi da lalima yadda za ka samu shiga wajensa, ka gabatar masa da kalimomin da zai iya karɓa. To don haka a nan shi wato Abu Shuraih kafin ya isa wajen wannan shugaba sai da ya tura aka tambayo masa izinin ganawa da shi. Lokacin da kuma aka shiga da ya shiga wajen shugaba sai yake cewa ranka ya daɗe, ina buƙatar abin izini, wata magana ce zan faɗa maka wanda wannan magana ba tawa ba ce, kunnena dai ya jita kuma idanuna sun ga wanda ya faɗi wannan faɗa a lokacin da yake maganar, kuma zuciyata ta kiyaye. Faɗar nan ta shugaban halitta ce gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka yayi wannan hikimomi ya shimfiɗa kafin ya gabatar masa, ba don komai ba kenan, dan ya zamanto ya karɓi wannan nasiha. Sannan kuma a ƙarshe kenan babu wani abu da zai biyo baya ko da bai amsa ba, shi dai ai ba maganarsa ba ce, ba ra'ayin shi bane ba, ya faɗa masa. To a lokacin nan ne kenan ya nemi damar ya gana da shi, da ya samu ganawa da shi sai ya faɗa masa wannan magana wanda ya shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya nuna masa cewa kuma wannan gari na Makka Ubangiji subhanahu wataala shine ya maida shi ma'abucin alhurma, ba mutane bane a karan kansu da ra'ayinsu da zan zuciyarsu suka maida Makka harami. Kuma ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, zubar da jini a birnin Makka haramun ne, ba a saran itace na Makka, kuma sannan ba a yankar ciyawa, har ma a wata riwaya manzon Allah ya ce hatta da tsuntuwa ba a dauka, sai dai wanda zai ci gaba da cigiya, kamar yadda zamu iske a hadisi na gaba. To shine sai nuna masa cewa kuma manzon Allah ya gaya mana, in har wani ya kafa hujja yana ganin halaccin cewa wani yakan iya shiga Makka da yaki a yau, to manzon Allah ya ce kun shi, ni ma Allah da ya halatta min shiga Makka da yaki, Allah bai halatta min ba halacci wanda yake na dindindin. Wata sa'a ce kawai a cikin yini Allah ya bani halaccin cewa ina iya shiga Makka da yaki. Manzon Allah ya ce kuma yau da nake muku wannan magana, alhurma ta Makka ta dawo kamar alhurmar ta wadda take ta jiya. To dan haka lokacin da ya masa wannan bayani, shi saboda tsaba ta girman kai, giyar mulki tana kada masa yana ji, sai ya ce masa, to ani na fi ka sani game da haka, abinda kake faɗa min na fi ka sani. Ya ce ai shi harami baya ba mai saban Allah kariya, an gane ko, ko wanda ya gudo da jinanoni, ko wanda ya gudo da kayan sata, don haka harami baya ba shi kariya. Wai anan a iya ra'ayin shi gwada son zuciyarsa, yana ganin cewa ai jinin Abdullahi ibn Zubair ya halatta, tunda ya ki zauwa ya yi mubaya ga shugaba, ya halatta a je a yake shi da shi jama'ar shi. To don haka kasancewar wannan kuma hujja ce wadda take ta kariya ra'ayin shi ne da son zuciyar shi. Ya zo ya kafa hujja da wannan iya abin da yake na son zuciyarsa, cewa wai innal harama la yu'izu asiya, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bane bai faɗa, ba shi bai faɗa, shi wannan shugaba shine ya faɗi wannan kalima. Don haka a lokacin da wato Abdul Malik ibn Marwan ya zamanto shine shugaba kenan bayan wucewar Yazid, an gane ku, bayan wucewar Yazid ibn Muawiya, da ya zama shugaba a lokacin Abdul Malik ne, Abdul Malik ya tura wato Hajjaji ibn Yusuf, shi ya je ya yaƙi Abdullahi ibn Zubair a nan cikin Makka. Daga can wajen Makka ya girka majaujawa, wannan majaujawa aka ringa cilla musu ita da wuta cikin Makka, wanda shine matsayin bombkin su a wancan lokaci. Sai da ya kai Ka'aba, sai da ya rushe wani bangaren ta. A nan sojojin Hajjaji suka je suka kama Abdullahi ibn Zubair, suka kashe shi, suka sare kan, suka tsira kan a jikin mashi, suka kawo ma Abdul Malik. Shi wannan na farko wanda ya ce ma wannan sahabi, ya ce masa shi wannan Amr ibn Yazid ibn al-As, shi kuma yanda Allah ya yi da shi, da yake shi ma mutum ne wanda yake azzalimi, mai bin ra'ayin shi da son zuciyar shi, wanda yake ganin jinin Abdullahi ibn Zubair ya halatta. Lokacin da ya koma birnin Sham, da shi Abdul Malik ya hau sai ya mishi gwamna a birnin Sham. Da ya mishi gwamna a birnin Sham can Suriya a wannan lokaci kenan, sai ya je ya yi kane-kane a kan kujerar mulki, duk wata dukiya wadda take ta baitul mali sai ya yi kane-kane a kanta, ya maida ta tashi ce. A lokacin nan me za a yi, Abdul Malik sai ya masa wayo, ya masa dabara, ya yi ƙoƙarin ya je ya zagaye garin. Da ya zagaye garin ya je ya sa aka kamo shi, da aka kamo shi gaba ɗaya ya yake shi da shi da rundunar shi, ya karya shi, sannan ya yanka shi a gaban jama'a, ya gama da shi. Wanda daman duk wani azzalimi Allah sai ya saka mishi azzalimin da ya fi shi zalunci, ya gama da shi. To wanda shi gaya a ƙarshe yanda al'amarin shi ya kasance. to dan haka wannan hadisi a takeice na nuna mana fadala ta Abu Shuraib sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake da lazuntar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kokarin wato zartar da gaskiya da kuma yanda yake da salo wanda yake na da'awa. Kaga in irin jama'a waɗanda suke na yau kamar misali ko kuma mu ce jama'ar da basu fahimci ba salo wanda yake na kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma, akan minbari zaka ji mutun ya hawo yana zagin shugaba yana tsine masa yana iya abin da ya ga dama. Idan shugaba yayi kuskure a matsayin shi na musulmi, in kana da damar tunkarar shi kaje kai masa nasiha, to haka ake bukata, kuma kaje daga shi daga kai sai shi ka gabatar masa iya abin da kake bukatar ka gabatar masa na gaskiya domin a dawo da shi kan hanya. Sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana abinda ake bukata da mu fa'idantar da ilimi a lokacin da ake da bukata. Dan haka duk lokacin da wani abu ya tunkaro ana bukatar ayi bayani, to a wannan lokaci ya kamata a ma jama'a bayani. Kaga shi wannan sahabi ya je ya iske wannan shugaba ya masa galgadi a lokacin da shugaban yake shirye runduna yana shirin aika su zuwa birnin Makka domin a yaki Abdullahi ibn Zubair. Dan haka kenan duk lokacin da bukata ta bujuro, to a wannan lokaci ake bukatar a gabatar da abinda ake bukata na galgadi. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk lokacin da kake son ganawa da wani wanda yake babba mai daraja, to abinda ake bukata ka nemi izini, kuma in ka samu zama da shi kenan kafin ka daga baki ka yi magana ka nemi izini na shi. Sannan kuma wannan yana nuna mana kasancewar wato yin nasiha ga shuwagabanni, kada a ha'inci shuwagabanni. Duk abinda shuwagabanni suke yi na rashin gaskiya, to kada wato adifa ta siyasa da wasu abubuwa kawai dan naka ne shikenan duk abin da yake ko ba daidai bane kawai daidai ne. An gane ku? In kai malami ne ko kai wane ne, in shugaba yayi kuskure ko mun kusacin ka da shi ko dan siyasar ka ne, ka fito ka nuna masa kuskuren shi, abin da kai fa ba daidai bane ba, zalunci ne, ya kamata ka daina. Ga abin da ya dace ayi, ranka ya dade a cikin ladabi wato da nasiha. An gane sabani? Kamar irin yanda yau kawai tsakaninmu da shuwagabanni mafi yawa kawai sai dai a ce a yi musu addu'a Allah ya taya su ruku, amma takanas malami ba ya je bai iske shugaba ko wani wanda yake dai wakili na gwamnati da sunan cewa zai masa nasiha zai masa gargadi akan wani abu wanda yake bai dace ba. Kawai in kaga mutum ya je mafi yawa kawai yana neman yaya za a iya samu wuri ne a wajen wannan shugaba ya masa addu'a cewa Allah ya taya shi ruku, mafi yawa haka ne. To wannan ga yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke, in ka gansu a wajen shugaba to iya abin da ya kai su kawai galgadi ne za su mishi, nasiha ce za su mishi, kuma ko da ya dau wani abu ya ba su ba sa karba, mafi yawansu in sun tabbata ba adali bane ba, saboda sun san ba dukiyar shi bace ba dukiyar al'umma ce. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato yanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da wato shugabancin waɗannan shuwagabanni, ko da fin ƙarfi ne suka yi ko da fasikai ne, saboda fannin raza ta biyo baya, to shine sai suka yarda cewa a matsayin shuwagabanni ne suka bi su. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wanda zaka masa nasiha to ya dace idan kana da dalilai ka zo masa da dalilai, dalilan wannan za su ƙara tabbatar masa gaskiyar abin da kake masa na nasiha. Kaga anan ya nuna masa wai nasihar da zai masa ho ba wani ra'ayin shi bane, ba san zuciyar shi ba, abu ne wanda yake daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan yana ƙara tabbatar mana wato shine shar'anta mana yin khutba a lokacin da wata bukata ta taso ko wani wa'azi, a shirye wani wa'azi wanda yake na musamman a gabatar ma jama'a abinda suke bukata. In wani abu ne suka tauye na abinda Allah ya wajabta musu, a nuna musu cewa abu kaza fa ya dace ku yi a yanzu. Abinda bai dace ba, in ya kasance shine jama'a suke, a nuna musu rashin dacewarsa, a nuna musu irin abinda Ubangiji Subhanahu wata'ala ya tanada ma waɗanda suke masu saba masa. Dan haka kenan shi kanshi wa'azi da wasu abubuwa ya kamata a diba lokaci lokaci wanda yake munasib, kuma ya kamata abinda jama'a suke ciki shine ya kamata a yi musu gargadi a kanshi. sannan kuma kamar yadda muka yi bayani wannan ladabi ne daga cikin ladabba waɗanda suke na hububa da wa'azi kenan farawa da godiya ga Ubangiji da yabo ga manzon shi sallallahu alaihi wasallam da salati ga manzon shi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana lalle mutane ba su isa ba duk matsayin da suka kai su canza hukuncin Allah. Duk matsayin da ka kai in dai hukunci ne na Allah da manzansa to ba wanda ya isa ya canza shi. Kaga Makka dai Allah ne ya bata alhurma. Shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izini ne Allah ya bashi. Kuma wannan alhurma ta dawo. Dan haka wannan alhurma har izuwa kiyama tana nan. Bai ya halatta mutum ya je ya fada Makka da yaki komai akai. Sannan wannan kuma yana nuna mana kenan halaccin shiga Makka da yaki wannan yana daga cikin kususiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Allah yake banta da haka. Sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana cewa duk wani abin da yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya halatta gare mu mu biyo baya akan aikata wannan abu sai dai abinda shari'a kawai ta ba mu izini. Duk abinda Allah yake banci manzon shi da shi to waye halatta wani yayi koyi da shi akan wannan al'amari. Sannan wannan hadisi hallo yana ƙara tabbatar mana umarni ne ake mana game da isar da hukuncen Allah. Duk abinda muka fahimta na addini to mu yi kokari mu isar ma waɗanda ba sa nan waɗanda ba su da masaniya akan abu. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wata danganta da duk wata dukiya da duk wani wuri wanda yake mai daraja to baya hana abu wanda yake na haƙƙin Allah abinda Allah ya wajabta. An gane ko in dai abu ne wanda Allah ya wajabta to babu wani kasancewar wata danganta ko wata dukiya ko kasancewar wannan. Kaga ai anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ne ya bashi izinin cewa ya shiga yayi yaki. Kuma izinin da aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an bashi ne saboda cimma wata manufa. Menene ana buƙatar wannan daki a tsarkake shi dangane da dukkan wani abu wanda yake na shirka da mushrikai. Domin ana buƙatar ne a tsarkake birnin Makka ta zamanto kenan daula ce ta musulunci, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan shekara ta 8 da ya shiga Makka ya ci ta da yaki gunki ɗaya na bin ɗaya sai da manzon Allah ya ruguza gunki kusan 360 a cikin masallacin Ka'aba. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wasu mushrikai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato suka zo suka meka wuya suka musulunta, wasu aka kama su a matsayin kursuna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya musu baiwa shine yayi sake su yace su je an yantar da su sun zama yaya, wanda wannan abu ya kai wasu suka musulunta dukan su suka bada hadin kai. Sannan wannan kuma yana nuna mana cewa wato wajabcin karbar labari wanda yake na mutum daya, koda mutum ɗaya ne yazo ya baka labari in dai abin da ya shahi koda aqida ko ibada ko mu'amala to wannan wajibi ne ka amsa in dai wannan labari dai baka labari ne wanda yake na tabbas ba maganar cewa sai ya zo maka da wani shaida kenan su zamanto su biyu ko su uku. Sannan wannan yana nuna mana kuma shugaba bangaren yi masa nasiha shine za a takaita da harshe ba maganar a dau makami. An gane ko iya abinda za ka ma shugaba in yayi ba daidai ba zuwa za a yi ai masa gargadi a nuna masa kuskuren shi. Ba a ɗaukan makami a tunkari shugaba sai lokacin da kafircinsa ya tabbata ya fito fili babu wata shubha wannan shugaba an tabbata ya kafirta, kuma sai ana da damar kawar da shi. In babu damar kawar da shi bai ya halatta a ɗau makami a yake shi, sai dai a ci gaba da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a yi tabin salo ana tanadar iya yanda za a yi a kawar da shi. Koda shugaba ya kafirta in dai ba ku da halin da za ku iya yakar shi to wannan dole ne za ku dau hakuri ku bi shi a matsayin shi na shugaba. Amma in dai kafircin shugaba bai tabbata ba to baya halatta a fito a yi masa zanga-zanga ko a fito a dau makami ana masa hayaniya. Iya abinda za a yi sai a nemi waɗanda suke masana masu daraja masu kima su je su zauna da shi su yi masa nasiha su nuna masa abinda bai dace ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wani wanda kuke jayayya da shi idan yayi girman kai yaki gaskiya bayan gaskiya ta bayyana gare shi ya baka wasu hujjoji na ƙarya to ba a buƙatar ka maida masa martani. abinda ake bukata ka kauda kai ka manta da shi, wannan kauda kai da ka manta da shi wannan zai guma masa bakin ciki a cikin zuciyar shi ya kaskanta. Kaga anan da yace ma Abu Shuraih, ni na fi ka sanin wannan abin da kake faɗa, shin ya maida masa martani? Bai maida masa ba, ya san kuma hujjojin da ya bada hujjoji ne waɗanda suke na ƙarya. الحديث الحادي والعشرون بعد المئتين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق الله السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة وإنه لم يهل القتال فيه لأحد قبلي ولم يهل لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يؤذر شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقدته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذكر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذكر واتو عبد الله بن عباس الله إكرم مسيد داك فدا شوى من زن الله صلى الله عليه وسلم يا فدا أرانا دا يتي مكة داك من زن الله يتي دا صحابي لا هجرة بعد الفتح واتو با مغانا الهجرة باين چم مكة داياكي ما انا وجو چين هجرة ياسو كاين كنان تازمان تو مستحابي انغانا قوتن دا مكة اما ايدا تدولة ودا تكيتا مسلنش ولكن جهاد ونية وزان الله يتي ابن دي رجي واتو شيني جهادي واتو دنية كوتا تنية وبنجي سبحانه وتعالى اكن دوانا ايكي واندي كينا عبادة. Sai yace wa idhastum firtum fanfiru, in an ne muku fito fagen daga, manzon Allah yace ku fita. Wanda duk karin bayani dai akan hadisin zai zo a darasi wanda yake na gaba. Sannan ya faɗa kuma a ranar da aka ci Makka da yaki, manzon Allah yake cewa inna hadhal balada, lalle wannan gari na Makka, haramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard, Ubangiji ta'ala ya maida Makka gari ne ma'abucin alhurma tun a ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasa. Allah ya maida Makka cewa harami ce. Sai ya ce fa huwa haramun, ya ce birnin Makka harami ne bi hurmatillahi, da alhurma ta Ubangiji da ya bashi ila yawmil qiyamati, har izuwa kiyama. Dan haka kenan shi ya nuna masa cewa fa manzon Allah kanshi wata sa'a ce aka bashi, dan haka kenan nan gaba har zuwa kiyama kenan Makka tana nan da alhurmarta. Sai ya ce wa innahu lam yahillal qitalu fihi li ahadin qabli, manzon Allah yace kusan da cewa yaki a garin Makka yace bai halatta ba ga wani daga cikin waɗanda suka gabace ni, tunda Allah ya halicci duniya babu wani wanda Allah ya halitta masa ya shiga Makka da yaki sai manzon shi sallallahu alaihi wasallama, shi kadai Allah ya bashi izinin. Sai yace walam yahilla li illa sa'atan min nahar, ni ma babu abin da ya halatta gare ni face wata sa'a daga cikin yini kawai, ba yinin bane ba gaba daya. Sai yace fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyama, Makka gari ne mai alhurma da alhurma ta Ubangiji da ya bashi har zuwa kiyama. La yu'dadu shawquhu, manzo Allah yace ba a sarin itacen harami. Shauk wato itace ma mai kaya, balantana wanda yake bashi da kaya. Sai yace wala yunfaru saidu, kuma farauta ta Makka ba a farauce ta ta cikin haramin Makka. Sai yace wala yuntaqadu luqadatu, wato tsuntuwa ta Makka ba a tsunta illa man arrafaha, sai dai wanda zai ci gaba da cigiya har abada. Tsuntuwar Makka kamar yadda bayani zai zo ta sha bamban da kowace tsuntuwa. Tsuntuwa in kayi ta a fadin kasa in dai ba harami bane ba na Makka, in ta shekara mai kayan bai fito ba ya halatta ka ci wannan tsuntuwa kai amfani da ita. Amma ta Makka za ka ci gaba da ajewa kana cigiya har zuwa ƙarshen rayuwarka. Sai ya ce wala yuqtala khala, kuma ba a yankar ciyawa harami. Malamai suka ce ko da busassa ce. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib sai ya ce ya manzon Allah illa al-izkir, yace ya rasulullahi amma banda tsabri ma'ana muna buƙatar ka tuge mana tsabri tsabri wani tsuro ne na ciyawa wanda yana da kanshi kuma ana magani da shi wanda kuma da shi suke rihin daki in an jera itace kenan shine ake sanyawa kamar matsayin zana da ake sawa ana sannan kuma shine sai yace fa innahu likainihim wa buyutihim domin wato makira makira suna sanya shi cikin wuta suna zuga idan za su yi kira fa innahu likainihim yake cewa domin shi zabre wato makiran mu yace suna amfani da shi wa buyutihim kuma sannan ana tushe daki kenan in za a yi rihi a wata riwaya manzo wannan shi Abbas yace ya rasulullahi muna tushe kabari da shi fa qala sai manzo Allah yace illa al-zikr yace banda tsabri shi ya halatta kuna iya yanka domin wannan amfani da za a yi insha Allah karin bayani akan hadisin zai zo a darasi na gaba da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.